إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا اللهم ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايا هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa da ci gaba da karatunmu na littafin matanin ashmawi na Malam Abdul Bari Ar-Rufa'i rahmatullahi ta'ala alayhi akan madhhab as-sadat al-malikiyya rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Yau muna ranar Alhamis mai waya da magumu 15 ga watan Aljuma'a al-ula hijira yau shekara 1439 wadda kuma yazo daidai da 1 ga watan 2 bisafa miladiya shekara 2018. Za mu tashi a sabon babi, babu mandubatis salati, babin da malam ya kunna shi akan salloli na mustahabbi. Daidai da malam ya ce mandubatis salah, abinda zai dauki hankali shine mustahabban sallah. Mustahabban sallah, amma kuma ba haka yake nufi ba. Da malam cewa yayi babu salawatil manduba, babin salloli na mustahabbi ko as-salawatil mandubat, to da yafi akan babu mandubati salah. Saboda babu mandubati salah kai tsaye yana nufin zahirin sa, yana nufin mustahabban sallah, kuma ba su ake nufi ba. Mustahabban sallah ababen da ake bukatar mai sallah ya yi su a cikin sallah don ƙarin lada, wadda ba wajibi ba. Nan ce kuma as-salawatul manduba, sallolin da ake bukatar mutum ya yi su bayan na farilla. Ba iri ne wani. Yawwa, to wannan babin yana magana ne akan sallolin da ake son musulmi ya yi su banda na farilla. Mun san as-salawatul khams, sallolin nan guda 5 suna daga cikin rukunan musulunci. Iqamus salah da aka ce a cikin hadisin Abdullahi dan Umar, ana nufin sallolin nan guda 5. Da aka ce aqimus salata, ana nufin sallolin nan guda 5. Ya tabadar abin da yake fara zuwa wa kwakwalwar musulmi idan an ce masa sallah, to ɗaya daga cikin sallolin nan guda 5 wadda suke sanannu, wadda inkarin ɗaya daga cikinsu kafirci ne. Buniyal Islam wala khamsin, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati, ɗaya da sallah shine rukuni na biyu rukun na musulunci, kuma ana nufin waɗannan guda 5 ɗin. Saɓani da aka samu shine akan wata sallah wacce ba 5 ɗin nan ba, akwai wata tawajibi wadda ba 5 ɗin nan ba, amma babu saɓani, wannan ijma'i ne. Ijma'i ne, ma'lumun ne min addini bi darura. Mutum musulmi ma yana sanin haka ba ta hanyar ilimi ba, cewa waɗannan sallolin guda 5 wajibi ne. Babu saɓani a wajen malamai akan haka. Amma ta shida, sallah ta shida shine aka samu saɓani. Akwai wata sallah ta shida ita ma wajibi, kamar sallar gaisuwar masallaci, tahiyatul masjid, a wajen masu ganin cewa farilla ce. An fahimta? Yawa, irin wannan abin da ya dabu a kan saloli guda 5 ɗin nan, jumhurin malamai sun tafi a kan cewa babu wajibi, ba farilla, sai dai fardu kifa'i kamar sallar jana'iza. Amma fardu ainin a kan musulmi na sallah, to babu bayan guda 5 ɗin nan. Babban dalilinsu hadithin nan da yake kiffanta mana labarin wani bawan Allah da ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya Rasulullah, madha alayya min as-salawat fil yawmi wal layla, ya ma'aikin Allah, me ya wajaba a kaina na salloli a yini da kuma dare, wato awa 24 kenan. Annabi alaihi salatu wasallam suke cewa me suke cewa hunna khamsun, ko khamsu salawatin illa an tatawwa, salloli ne guda 5 sai dai idan zaka yi tadawwai wato sai dai idan zaka yi nafila ne amma salawi ne guda biyar wannan hadisi ya inganta jumhurin malamai sun rike shi umda sun rike shi umda wata madogara wani tiki da suka lankaye da shi wajen kore duk wata sallah ta biyar da sunan farilla saboda Annabi sallama ya ce masa sallolin nan ne guda biyar kuma bayan ya tambaye shi dare da yini yini da dare meye ya wajaba a kaina na sallah Annabi sallama ya ce masa biyar waɗannan biyar din sai dai in za ka yi ta ɗawai sai ya ce mai sai ya ce ba zan daɗa a kai ba kuma ba zan rage ba Annabi sallama sai ya ce haka ma ka yi rabu kaga wannan hadisin ba shakka jumhurin malamai sun rike shi akan cewa duk wata sallah daga cikin sauran salloli ba sallar da za a kira ta farilla kuma rashin yinta ba zai hana mutum shiga aljanna ba kuma rashin yinta ba zai sababa mutum shiga wuta ba da wannan mutumin ya ce ba zai kara ba ba zai rage ba Annabi sallama ya ce inda gaske yake haka ma ya tsira ashe mutum zai iya tsira idan ya tsaya akan sallolin nan guda biyar kacal to amma wai ba haushe ce kana da kyau ka kara da wanka musamman ma salloli biyar din irin namu kam ai muna bukatan nafila sosai sosai da sosai fa muna bukatan ta dawwai kar mu ce yau da rukansa ya ce a to ai ni ma irin na wannan dafido ni ma gaskiya ba dan kara ba dan rage ba ai a cikin ragin kake saboda saudewa saboda illolin da ke cikin sallolin mu na farilla suna da tawaya da yawa nawa ne za ka shiga masallaci ana sallar farilla a yi sallah raka'a hudu a idar ka samu mutum uku kyawawa daga liman din har na ƙarshe wanda ya yi sallan nan gaba ɗayanta a cikin khushu'i da tunanin sallar wani abu bai shigo ya shiga zuciyarsa ya sa shi wani tunani daban ba ka samu kyawawan uku wanda tun da aka fara sallar har aka yi sallama sallar ce a ransu ita kawai suke bi tunaninsu bai je ko ina bai yawo ko ina ba har aka yi da sallah ka fara daga kai na liman wannan ma illa ce wa sallah mun karanta wancan satin illa ce a sallah ballantana kuma wani zaka samu ikhlasin ma akwai rauni wani zaka samu cikin ayyukan akwai rauni to waɗannan sallolin na taɗawwu'in na nafilar su ne waɗanda suke kyautata faralin idan ya samu tawaya saboda hadisi ya tambata ingantacce Annabi alaihi salatu wassalam yana ba da labari idan an zo da musulmi da ayyukansa ranar alkiyama idan aka ɗauko sallarsa aka samu tawaya aka samu da yawa sun lallace domin kaga kai yanzu za ka yi ne ka yi sallama kana ganin ka gama ko ba ka ba to in an je can kuma jin screening ne za a dinga ɗauko su ɗaya bayan ɗaya ana verification sosai ana to haka idan aka zo aka dinga ɗaukowa ana ɗauko waɗansu kamar tsumma Ubangiji ta'ala sai ya ce ku duba cikin taskar ayyukan alheri na bawana ko za ku samu salloli na nafilfili ku ɗauko a yi faki waɗannan na farillar da suka samu tawaya a ɗauko daga nafilfili da ya yi a dinga yi musu faki yana daga cikin abu mafi muhimmanci a gare mu cikin sallar ta ɗawwai shine da ita ne za a dinga yi mana gyare-gyare ana tattoshe matsalolin da aka samu a sallar farilla kaga inda Allah ya ga dama zai ce tunda kai ta ba ta da kyau ta fi ƙarfin nafila ba za ta iya gyara ta ba amma rangwame irin na Ubangiji sai ya samaha sai ya yi sauki idan an samu kuskure a wata raka'a a ɗauko wata raka'a cikin nafilfilinka a gyara in an san kuskure a wani ruku'u a ɗauko ruku'un ka wani tunafila a yi faci idan an san kuskure aniya a dauko kyakkyawan niyya ka ta wata nafila a zo a saka saboda ba da ma dauko daga wata farilla na dauko daga wata farillar kuma me eh kaga an yanke gaban riga ne an yi faci bayan kaga da an ga ai idan riga ta lalace akwai bukatar a ciri yadi a face a ina ake cirowa aljin yadda riga ba za ta san me ta waya ba aljin da haka sai a dauko sai a gyara idan azumi ne ma haka sai a duba cikin azuminka da kai na tadawi sai a daddauko sai a gyara maka azuminka na ramadan ka dai samu ramadan din cikakke kowace shekara ramadan dinta a dauko na filinka na wannan shekara a gyara ramadan din idan ramadan din ya cika tas baka da matsala da ramadan dinka yanzu kaga wajibinka baka da iskali da shi in kana da saura a nafilfilinka ya zama me ya zama karin alheri in baka da saura kai rabo Allah bayan binka bashin farali an gane muhimmancin tadawi sai ka samu wani yana cewa kai ni tadawi malam ai ni ramadan ai daga ramadan ba na iya sake azumi in an ce azumin sai ce to dole ne ai ramadan ne farilla kuma na riga na yi farilla ba akwai hatsari dan an san matsala a farillar da bai za a gyara to shi yasa tadawi yana da muhimmanci shi yasa zama a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama dadi saboda shi ba wanda ya kai shi iya farilla ba da kai shi iya sallah ko iya azumi baka taba tsammana Annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi sallah ya sallame sannan abu a same ta da faci sai yi ba haka idan yayi nafilar sallah to dadi ne kisa da Allah ta'ala ya ce wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka da Allah ya ce nafilatan laka ay ziyadatan laka da daddare ka tashi kai sallar tahajjud da wannan alqur'anin nafilatan laka a matsayin dadi ne kai a gare ka ba ta dawwai bane sallallahu alaihi wasallam shi ba ta dawwai bane me ta dawwai shine wanda yake yi ta dawwai wanda zai yi aikin da ba a tilasta masa ba irin aikin da yake da farali don idan faralinsa ya samu matsala a yi masa gyara da shi ita ko nafila ƙari ce shi yasa in ku kira cewa sallan nafila abin da muke nufi sallar dadi akan farali amma nafila a duniya Annabi sallama nafilar sa ta sallah har a lahira nafila ce ƙari ce annaflu az-ziyada shine annaflu da haka ƙari ce ba wata tawaya da za a gyara da sallar sa ta nafila sai da makawai shi tahajjud din sa da sauran ayyuka sallolin sa na rawatib rakatul fajr sa su witrin sa da qiyamul layli tarawih da sauran sallolin sa sallar walaha da kuma azumin sa da yayi duka gaba ɗaya wannan dadi ne kawai ƙari ne akan nafarin sa ni kuma faci ne mun gane bambancin da haka suwa suka fi suwa waye kaga ya fi cancantar ya shagala da yin nafila mu ba shi ba mu ba shi ba kama kaga mu ne mu damu ba don haka duka sallolin da suka fita daga sallolin nan guda biyar salloli ne na nafila sai dai suna bambanta wajen matsayi suna bambanta wajen matsayi domin ita kanta shi kansa aiki na sunna to yana bambanta ya danganta da irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da harshensa mai albarka ya danganta da irin yadda ya himmatu akan aiwatarwa himmatuwarsa ko fashinsa da kuma irin kalaman da ya yi akan irin wannan ibada tare da cewa ba farilla ba ne amma zantukansa saboda suna bambanta ayyukansa da yake suna bambanta bisa ga haka malaman fiqhu suka bambanta su ma sallolin matsayi-matsayi ne to amma dukkaninsu salloli ne da yana da kyau mu yi kokari mu ga cewa muna kwatantawa iya yadda za mu iya domin mu yi wa kanmu gata wa yustahabbu lil mukallafi an yatanaffala قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد المغرب ويستحب الزيادة ويستحب الزيادة في النفل بعد المغرب وهذا كله ليس بواجب وإنما هو على طريق الاستحباب wannan malai yana magana akan salolin rawatib kenan akwai salolin da ake ce musu rawatib guda ɗayan su ana ce mata ratiba ita ce sallar da take da makwabtaka da sallar farilla duka salolin farilla suna da makwabtaka da salolin nafila ko dai kafin su ko bayan su ko ku a kafin su da bayan su amma za ka samu sallolin farilla suna da makwabtaka da sallolin nafila jama'a saboda ita nafila da kuke gani tana sanya nishaɗi shi yasa aka raba ta da farilla musamman nafila kafin farilla duk nafila tana sa nishaɗi idan mutum zai yi sallar farilla ku diba za ku ga kai kanka ka kwatanta da kanka tsakanin sallar farillar da kai alwala ka tafi masallaci ka zo kan liman bai yi sallah ba sai kai sallar nafila ka sallah ne kana zaune a masallaci aka tada sallar farilla aka shiga sallar farilla ko kuma kai alwalacin daga gida kai sallar ka ta nafila ka idar da sallar nafila ka tashi ka tafi zuwa masallaci don yin sallar farilla da wannan sallar da nafila ta gabace ta da kuma sallar da ka ji ana ikama gugugu ka ɗauki buta kai alwala shaf 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 ka ji ka watsar da takalma ka shiga sahu Allahu akbar aka yi sallar farillar da kai da wacce sallar da ka gabatar da nafila kafin ka yi ta da wannan sallar da kawai kai tsaye da ne ka yi ka shiga cikinta wacce ce ka fi samun nutsuwa a cikinta wacce kai mata nafila ta farkon saboda in kana da wani lalaci ya tafi a nafila in kana da wani sauran tunani ko wata damuwa ko wani baƙin ciki ya nafila ta shanye shi don haka in akwai waɗansu mutsuniya da rashin nutsuwa ma da ke damunka ko gajiya fituru to a nafilar duka zai tafi kafin ka zo sallar farilla in Allah ya yarda za ka ji ka samu nutsuwa sama da lokacin da za ka yi nafila shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai yi qiyamul layli ma sai ya fara da raka'a biyu masu sauki sai ya raka'a biyu masu sauki idan ya yi su ya yi sallama to kamar ya yi wata muqaddima ne kamar ya wasa gabansa ne ya dawo da tunaninsa ya dawo da hankalinsa ya wato wannan duka zai taimaka wajen mutum ne wajen ya zama ya yi fiti in ya hau ainihin sallar kuma to zai samu kansa a cikin cikakkiyar nutsuwa to shi yasa shari'a mai hikima sai ta sanya nafili tare da sallolin farilla saboda su taimaka wa bawa wajen samun cikakkiyar nutsuwa a sallar farilla kowace sallar farilla za ka samu tana da makwabtaka da nafila ko kafinta ko bayanta wannan malai yace yustahabu lil mukallafi an so ga mukallafi wato baligi mai hankali an yatanafala qabla adh-dhuhri wa ba'daha yayi nafila kafin azhar da kuma bayan azhar wa qabla al-'asr da kuma kafin al-'asr wa ba'da al-maghrib da kuma bayan maghriba kenan babu bayan al-'asr wa ba'da al-maghrib da kuma bayan maghriba kenan babu kafin maghriba ويستحب الزيادة في النفل أنسو يندقي أنافلة بعد المغرب بايان سلة مغربة وهذا كله ليس بواجب ما لجامع دكا ونن بواجب بني وإنما هو على طريق الاستحباب كوي تفركيني نمستحب بنشي وكذلك يستحب الضحى تكاثم مجينا وأنن إذا أكتن يستحب وأنا نفمي أنسو كنن بواجب بني waɗannan rawatib sunnoni ne masu muhimmanci wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kiyaye su matuƙar ba a halin tafiya yake ba amma idan yana halin tafiya to baya yin su sai iya sallar farilla amma idan yana gida to ba ta kubuce masa. Wannan malam ya kawo biyu kafin azhar da biyu bayan azhar, da kuma biyu kafin la'asar da biyu bayan magriba. To daga nan sai bai sake ambaton wata ba, bai ambaci asuba ba, bai ambaci isha ba, saboda asuba zai zo ya ambaci raka'ata al-fajr, raka'o'i biyu na kafin al-fajr wanda suna ciki. Aisha zai zo ya ambaci shafa'i da wuturi, wanda shi shafa'in yana ciki. A wannan salloli da muke da ake cewa rawatib salloli ne da suke ingantattu, kamar yadda ya zo cikin hadisin Abu Huraira da wasu daga cikin sahabbai, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallatan raka'a biyu kafin azhar da raka'a biyu bayan azhar da kuma raka'a biyu bayan magriba da kuma raka'a biyu bayan isha da kuma raka'a biyu kafin asuba. Waɗannan raka'a goma kenan. Shi yasa Abu Hurairah radiyallahu anhu yake cewa hafiztu min Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'at, na kiyaye raka'a goma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Biyu kafin azhar, biyu bayan azhar, hudu kenan. Biyu bayan magriba, shida kenan. Biyu bayan isha, takwas kenan. Biyu kafin asuba, goma kenan. Wadansu suna ƙara da biyu kafin la'asar, saboda wasu riwayoyi kamar yadda malaika biyu kafin la'asar sai suka dama goma sha biyu. Wannan shine mafi yawan abin da aka rawaito Annabi sallama yana sallata a salloli na rawatib raka'a goma sha biyu. Sannan haka an rawaito Annabi sallama yana sallatan hudu kafin azhar, biyu bayan azhar. Sannan kuma ya ce wanda ya kiyaye hudu kafin azhar, hudu bayan azhar, ba abin da zai raba shi da aljanna sai mutuwa. Duka waɗannan suna cikin ne, suna cikin rawatib. Sallolin da ake yin su kafin sallar farilla, kama daga sallar raka'at al-fajr kafin sallar asuba da raka'a biyu kafin azhar, to ana yin su ne tsakanin kiran sallah da iqama, tsakanin kiran sallah da iqama. Sannan azhar ce take da ratibi kafin ta, amma juma'a ba ta da shi. Na'am, idan azhar ce an kira sallar azhar akwai ratiba raka'a biyu, amma idan ranar juma'a ne aka kira juma'a liman ya hau minbari, to baka tashi za ka yi nafila, saboda ka saba an kira sallah da azhar kana ai kana yin nafi, juma'a ba ta da shi, azhar ne take da shi. Sannan kafin la'asar idan mutum ya so zai yi, riwayoyin da suka fi ƙarfi ba su ambaci kafin la'asar ba, amma idan mutum ya so zai yi ba abin da ya hana yin nafila kafin la'asar, amma rawaito nafila kafin la'asar daga bayan azhar har zuwa sallar la'asar lokacin nafila ne. Kafin magriba hadisi ya zo a kanta, amma ba ta cikin rawatib, ba ta cikin waɗannan da muke lissafawa. Wata nafila ce mutlaka, nafila ce mutlaka. Annabi alaihi salatu wassalam ya ce sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghribi liman sha'a, ku salla kafin magriba, ku salla kafin magriba ga wanda ya ga dama. Ba a rawaito in an kira sallar magriba ko a gidansa ko a masallaci yana zuwa yayi nafila kafin a shiga sallah ba. Dan haka mutumin da ya so yayi nafila kafin sallar magriba bayan ya tabbatar da rana ta faɗi, to ya halatta. Dama an hana yin nafila ne ai lokacin da rana take faɗo, ko kuma bayan la'asar har zuwa faɗuwar rana. Wa sallama ya ce la salata ba'da al-asr hatta taghrib ash-shams, babu sallan na babu sallah ta nafila bayan sallar la'asar har sai rana ta faɗi. Kaga da aka ce hatta taghrib ash-shams, wannan hatta ta zaya ce,
hatta ta haila na ta fadi wannan gaya ce kenan idan rana ta fadi to wannan hannun ya shude dan haka ko a ce mai akwai sallah a wajen ko kar a ce akwai sallah a wajen dan haka iya yin sallah tun da ta riga ta fadi ta kai yana fila saboda ai ko ga lokaci lokacin sallah ne ga wanda ya ga dama su lokacin da aka hana an hana yin sallar nafila bayan sallar asuba har rana ta fito kaga idan rana ta riga ta fito kuma to da kowane lokaci zaka iya sallah kenan an hana yin sallar nafila lokacin da rana take tsakiya kafin azahar ta shiga an hana sallar nafila bayan sallar la'asar har zuwa faduwar rana in ka shiga waɗannan lokutan to kowane lokaci lokacin nafila ne haka idan rana ta fadi kafin a yi sallar magriba ashe ko ba a ce ma a yi nafila ba mutum ya ga damar yi zai balle ma hadisi ya zo cewa a yi ga wanda ya ga dama amma malikiya Allah ya musu rahama sun hana sallah ta nafila kafin sallar magriba ko da ko rana ta fadi wannan kuma sun yi ne akan ka'idar da suke gina wasu hukunce-hukunce akan ta na saddu zari'a wato toshe kafar barna saboda idan kamar aka bude kofa cewa ayi sallah kafin magriba to wani zai yi sakaci rana bata fadi ba ma yayi wani zai yi sakaci lokacin da rana ke faduwa ma ya shiga nafila dan haka idan aka hana kwata-kwata sai an yi magriba to dutsiyar mutum ba yadda za a yi nafila a wannan lokacin ko ba haka ba to zaka shi ta malkiya suna da wannan kokarin sai su dakatar gaba daya in sun ga bai iya haifar da barna me yasa suka hana nafila bayan sallar juma'a suka ce har sai liman ya fita a masallaci saboda mu suka ce saboda idan mutum ya tashi zai yi nafila a cikin masallaci bayan sallar juma'a to za a iya tsammanin cikon raka'a biyu ne tunda juma'a raka'a biyu ake idan mutane suka tashi suna cika to suna yin raka'a biyu ta nafila za a zo a bisa cewa cikon raka'a biyu ce wasu jahilai in sun biyo baya za su dauka cikon raka'a biyu ce daga nan kuma har a zo duk sanda ana idan sallar juma'a dinga tashi ana raka'a biyu suka ce to dan a toshe wannan kafar barnar kawai in an yi idan sallar juma'a ba nafila kawai sai liman ya bar masallacin ko abin ya tsawaita tsawaitan da ba mai dauka cewa ciko ne amma wala Allah hadisi fi isra cikin sahih muslim hadisin Abdullah bin Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba an yusalli ba'da al-jum'ati falyusalli arba'an wanda yake son ya salla bayan sallar juma'a to ya salla raka'a hudu amma hadisin Abu Hurairah da yake Bukhari shi kuma cewa yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya sallaci juma'a yana yin raka'a biyu a gidansa kana yusalli ba'da al-jum'ati raka'atayn fi baytihi yana salla raka'a biyu a gidansa bayan sallar juma'a sai zan kaga wanda yake so ya nafila raka'a biyu bayan sallar juma'a sai dai a gida ko kuma ya fita a masallacin ya tafi wani wuri ko wata rumfa in ba zai je gidan nasa ba to wani kasan kamar ana koran sa a gida idan ku a masallaci ne to sai dai raka'a hudu haka hadisin Muslim ya zo da shi kaga raka'a hudu ce ba mai zaton cewa cikon biyun can ne daga nan an kawar da wannan wala Allah wannan hadisin bai iso malikiya ba ko kuma ya iso su sun masa hukuncin rashin inganci ko kuwa ya iso su amma sun masa wata fahimta ta daban ba wannan ba don haka za mu ga cewa kenan waɗannan lokuta duka lokutan sallah ne sai in lokutan da aka hana sannan waɗannan nafilin da aka ambata malam kawai ya ambaci raka'a ya ambaci abinan nafila kafin azahar nafila bayan azahar zai ambaci raka'a nawa ba to ai idan ana magana irin wannan za ka gina hukuncinka ne akan mafi karanci mafi karancin abin da ake cewa nafila shi ne na sallah shi ne raka'a biyu haka abin da ake nufi kenan mafi karancin abin da ake cewa nafila ta sallah shi ne raka'a biyu da haka da malam ya ce an so ya yi nafila kafin azahar ya nafila bayan azahar ana nufin raka'a biyu kafin azahar raka'a biyu bayan azahar shi yasa ma a can gaba sai yake maka wa yustahabbu ziyadatu fil nafli ba'da al-maghrib an so ai ƙari a nafila bayan magriba don ka fahimci cewa kenan can biyu ake nufi yanzu bayan magriba kuma ka iya kai ƙari saboda ita sallar dare ba ta da iyaka da zarar magriba ta riga ta yi an shiga dare to sallar dare ita Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cikin hadisin Abdullahi dan Umar salatul layli masna masna fa idza khashiya ahadukum as-subha falyusalli rak'atan wahidatan tutir lahu ma qad salla sallar dare raka'a bibbi kawai ana sallama, kai dai in mutum ya ji tsoron asuba za ta yi sai ya raka'a daya da za ta zame masa wutri na abin da ya sallata a baya. Nan malamai suka ce wannan hadisin ya nuna sallar dare bata da iyaka, rana ta fadi kuma an shiga dare, sai dai ba a wutri sai bayan isha. Da haka mutum zai iya ƙarin nafili a bayan sallar magrib da raka'a biyu, amma dai abin da aka rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana raka'a biyu ne bayan sallar magrib a matsayinsa na mai karantarwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saboda Annabi tsira da aminci Allah sabata gare shi yakan takaita a aiki na daidaici saboda kare wahal da al'ummarsa. Ila da aminci Allah sabata gare shi, kaga inda a ce in an yi sallar magrib zai ta nafila ash-shafaqi ya bace, kaga ai da yabo kaga da za a ce a haka za a yi ta koyi da shi, amma sai ya kwaya biyu nafila shi kenan sai ya sallama, ba dan shi ya ishe shi ba, a'a saboda shi yana la'akarin koyarwa haka turo shi yayi. Dan haka raka'o'in nan guda goma ko sha biyu idan mun hada da biyu kafin la'asar, waɗannan su ake cewa rawatib wanda suke da alaka da sallolin farilla, suke da makwabtaka da sallolin farilla, wanda idan waɗansu ku sun iya sun sani daga cikin dattawa mutanen da dama daga cikinsu yanzu shuɗe Allah ya ji kansu, amma an yi ta samun matsaloli a sallolinsu ta yadda musamman mata, tunda da daɗin mata ba a barin su karatu, ba a barin su je wajen karatu kuma ba a koya musu karatu, ga ɗan banzan kule wadda ba a gaje shi daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam mai tsanani, da haka mace ba cikin bakin duhu ba ta da wata ma'aluma game da addininta. To sai ka ga mata suna yi raka'a huɗu da asuba, shida da azhar, shida da la'asar, biyar da magriba, bakwai da isha, kawai jira suke. Idan aka zo asuba in an zauna an yi tahiyya raka'a biyu sai a miƙe a ƙaro raka'a biyu sai a yi sallama, saboda rashin ilimi. Wannan karatun da muke yi din dai shi din ne aka bauɗe masa raka'a biyu na nafila kafin asuba, sannan ita asubar sai aka musu maja raka'a biyu kafin azhar, sannan ai azhar din sai aka yi musu maja. Me kuma idan an yi biyu an yi sallama an yi nafila kenan, dama an shige ta ne da niyyar nafila, idan haka an sallame daga nafila aka tashi kuma aka yi iqama da niyyar sallar farilla, aka yi sallar farillar, wannan shine an yi nafila an yi farilla, ko an yi farilla an yi nafila, Allah ya gafarta musu. Amma gaskiya da dama daga cikin su sun bauta wa Allah kan irin wannan minwalin, kan irin wannan tsarin, wanda akwai abin tausayi gaskiya. Allah zai san yadda zai yi da su, mu dai muna so ya tausaya musu ya karɓa musu, amma dai ba haka ya ce ba. A nan malam ya ce wa hadha kulluhu laysa biwajibi, wannan gaba ɗaya fa ba wajibi ba ne, shi yasa ya ce ma wa yustahabbu wa innama huwa ala tariqil istihbab, wannan duka yana kan hanyar wato mustahabbanci ne, mustahabbi ne, su ake cewa rawatib kenan ba. Yawwa, wa kadhalika yustahabbu ad-duha, malam ya ce hakan nan an so sallar walaha. Sallar walaha ita ce sallar da ake yin ta sallah ta farko bayan huduwar rana, duk sallar da za a yi ta bayan rana ta fita riga ta fito, kuma idan rana ta fito ba wai daga zaran rana ta fito tana fitowa sai a yi shiga sallah ba, a'a rana a lokacin da take fitowa ai a daidai lokacin ne shaidanu suke bauta mata, shaidanin mutane da na aljanu, wanda shi babban shaidan wanda yake jagorantar tawagar bautar. Annabi sallama yake cewa yana zuwa ya sanya ranar a tsakanin kafansa guda biyu, saboda idan ana bauta mata a lokacin shi ma a hada da shi, shi sa lokacin da take fitowa to musulmi baya wani aiki na sallah, sannan ba a birnigawa, a lokacin wanda shine lokacin sake tuta da daga tuta a irin kasashen da Yahudawa suka rena irin Najeriya. Idan za a daga tuta lokacin da rana take hutuwa, lokacin ake daga tuta ana sharewa, ana busa sharewa, ana kaje ka wuraren da ake yi. Muna muna rayuwa ne a wani society wadda Allah ya taimake mu, ba ruwan mu da ina abubuwan kuma ba ruwan su da mu. Amma an kaje wurin da ake abun haka da hadin lokacin da muke kam na NYSC, idan rana za ta fito zaka ji kawai an fara sharewa, kuma a ko'ina kake dole ka tsaya ka bar duk abin da kake. In an fara sharewan nan masu tuta kuma suna daga ta lokacin, a hankali dan wannan zaran a hankali yake jin tana tashi saboda da wannan sharewar ne har sai an kare sharewar. To ana hakan ne lokacin rana take fitowa har ta gama daidaita, wai ta gama daidaita tuta ta gama tsayuwa sharewa ta kare. Haka in ta zo faduwa, in ta zo faduwa ma akwai tayan din da zaran ta gama galabaita za ta fadi sai a fara busa sharewa. Tuta tana sauka rana ma tana faduwa, shikenan tuta ta gama sauka rana ta gama faduwa sharewa ma ta kare. Daga nan ne kuma duk wani kamamme sai ya ci gaba da abubuwansa. Wani bawan Allah ya dawo daga jeji akan mashin ɗinsa da itace da ciyawa da yaransa a mashin, kawai ɗin da mashin ana hura wannan sharewa ana daga tuta, shi bai san me ake ba, kawai ya je gurce da mashin. Suka hange shi suka hara masa kulki da shi da mashin ɗin da itan da yaran a wurin suka zube, kuma ba wanda ya kula su, kowa a bushe yake sai da aka gama sharewa. Kaga waɗanda suke wurin da ake wannan kudin dindin, to haka suke rayuwarsu. So don haka lokaci ne da shari'a ta nuna yatsa a kansa, shari'a ta nuna yatsa a kansa, kar ku binne gawa irin wannan lokacin, kuma kar ku sallah a wannan lokacin. Waɗansu ne suke bautar rana a wannan lokacin. Don haka ba da zarar rana ta fara fitowa ne sai mutum ya yi sallah ba. Shi yasa malamai suka ce kamar da zuwa cikin hadisi, har sai ta tashi ta kai tsawon girman goran mashi, goran mashi, ƙarfin mashi ko waye ɗin mashi. To wannan daga mahudarta zuwa yadda take, a ce in an zaɗa a sa goran mashi yawa ya kai, to shine ta gama fitowa kenan, ta daidaita, ta gama fitowa ta daidaita. Kamar jirgin sama ne, an kawo jirgin sama idan yana tashi yana tashi yana tashi, akwai lokacin da zai daidaita. In ya daidaita za ka ji alama, su kansu za su sassace abuwa, za a kunna wuta ce, za a yi waye da sauransu, wasu ma gwanaye suke suna cire da kawai saboda ya gama daidaita. Don haka a lokacin da yake tashi bai daidaita ba, wuta a kashe ne, kowa a ɗaure yake, sannan kuma an yi tsit, ma'aikatan ma kowa ya samu wuri ya ɗaure kansa ya yi shiru, kowa ya yi tsit, yana gama daidaita. Za su taɓa wani abu, suna taɓa wani abu, wuta za ta kawo komai sai abin hadara za ta tashi, ma'aikata ma za su tashi a yadda suke ci gaba da hadara a cikin jirgi. Saboda an tsira. Almuhim, idan rana ta fito sai ta gama daidaituwa, lokacin da ta gama daidaituwa, to a lokacin ne za a fara sallar nafila. To sallar da ake a irin wannan lokacin ita ake ce mata sallar walaha, salatu duha, sallar walaha, adduha hantsi. To wannan sallah ana ce mata sallar walaha, mafi karancin ta raka'a biyu, tsakatsakin ta raka'a hudu, mafi yawanta da aka ga Annabi sallama ya yi raka'a takwas. Wannan raka'a takwas ɗin Annabi sallama ya yi su lokacin da ya buɗe Makka, da aka buɗe Makka ya shiga gidan Ummu Hani yaya ga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma, ya shiga alwala ya yi nafila raka'a takwas. Ummu Hani ta ce ban taɓa ganin ya yi sallah irin wannan kafinta ba, kuma ban sake ganin ya yi irinta a bayanta ba. Wasu malaman suka ce walaha ce, wasu kuma suka ce a salatul fath ce, sallah ce ta murna da farin cikin buɗe Makka. Allahu a'lam.
amma dai ya tabbata ya ce da Abu Huraira radiyallahu anhu ya kiyaye abubuwa guda uku cikin Bukhari da Muslim. Abu Huraira ce ausani khalili bi thalathin, bada'ina ya min wasiya da abubuwa guda uku, an asuma thalathata ayyamin min kulli shahr, nay azumin kwana uku a kowane wata, wa an usalli ad-duha kuma nay sallaw walaha, wa an utira qabla an anama kuma nay wutri kafin nay bacci. Da sai masa wasu ci da me da yin walaha. Annabi alaihi salatu wassalam hakan nan cikin hadisin binan Abu Dharr al-Ghifari cikin Muslim da yana bayanin kowace gaba cikin gaban musulmi akwai sadaka, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kullu yawm tatlu fihi shams wa amrun bil ma'ruf sadaqatun wa nahyun 'an munkarin sadaqatun, sai yace wa yujzi'u min dhalika raka'atani yarka'uhuma na min ad-duha. Annabi sallama yace kowace gaba cikin gabar musulmi, cikin gabar dan adam akwai sadaka akai. Umarni da kyakkyawa sadaka ce, hani daga mummuna sadaka ce. Sai ce ya ishi yin wannan sadakar a kowace rana, mutum ya raka'a bi da walaha da hantsi. Sannan ya tabbata Annabi sallama yana cewa salatul awwabina hina tarmadul fisalu, sallar masu kusanta Allah, makusanta Ubangiji ta'ala, lokacin da gaɓɓai suke ɗaukan ƙuna shine lokacin hantsi kenan. Rana ta taso ta fara bugun ƙasa, a lokacin su kuma suke haɗa gaɓɓansu akan ƙasa suna yin sallah. Wannan ana nufin masu sallar walaha suna daga cikin makusanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka sallar walaha tana da muhimmanci sosai. Wa tarawihu, da sallar tarawihi ita ce sallar asham, sallar asham wadda ake yinta da azumi bayan sallar mai sallar isha, mafi karancinta kuma mafi falalatta raka'a 11 masu kyau, amma ba ta da yawa mafi yawanci tsakatsakinta raka'a 13 kamar da zuwa da fitar da Abbas, amma mafi yawancinta ba ta da iyaka, ko raka'a nawa mutum ya yi ba za a ce ya yi laifi ba, amma da Annabi sallama yana yin raka'a 11 ne kyawawa. An ce masa tarawihi saboda ana biyu a huta, ai biyu a huta. Da tarawih ana yi ana hutawa. Wa tahiyatul masjidi, da gaisuwar masallaci, tahiyatul masjid abinan sallar gaisuwar masallaci. Wancan tarawih Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban wufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wanda ya tsayu a watan ramadan yana mai imani da neman lada, to za a rubuta an gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa. Wannan ana nufin qiyamul layl, qiyamul ramadan da qiyamul layl, da daddare daga bayan sallar isha har zuwa ketuwan alfajir duk dare ne mutum ya samu dama ya dore a watan ramadan yana tsayuwar wannan dare rakin, to zai dace da wannan falala insha Allah. Gaisuwar masallaci raka'a biyu mafi karancinta, da su ake gaisuwar masallaci ga wanda ya shiga masallaci musamman idan zai zauna, domin hadisin cewa yayi idza dakhala ahadukum almasjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atayn, idan ɗayan ku ya shiga masallaci kar ya zauna sai yayi raka'a biyu. Dan haka wanda wucewa zai yi ba dama zai yi ba, ko wani abu zai dauka ya fice, to shi ba da shi ake ba kenan. Amma fa shi din ma in ya ga bari ya gaida masallaci sannan ya wuce, ya kyauta wa kansa. Amma shi ne zama shi ne aka hana shi yin zaman sai yayi, wanda malamai suka ta tattaunawa, to kenan wajibi ne, farilla ne wanda shiga masallaci ba zai zauna ba sai yayi raka'a biyu. Saboda wannan hadisin ce fala yajlis, kar ya zauna hatta yarka'a raka'atai, asiya sallaci raka'a biyu. Suka ce wannan baya daukan kowace irin ma'ana in banda dole sai an yi raka'a biyu. Jumhurin malamai suka ce a'a, ai tunda wancan hadisin dattijon Annabi sallama ya ce masa babu ta shida, raka'ar salloli biyar ne sai dai ta dawwi, dan haka kowace sallah ma ta dawwi ba za ta zama farilla ba.
jumhurin malamai da wannan suka kafa dalili, sannan suka kafa dalili da bawan Allah da ya shiga masallaci ranar Juma'a Annabi sallama yana huduba, yana tsallaka mutane. Annabi sallama sai ya ce masa, kai yaya haka ka makara kuma ka shigo kana cutar da mutane? Zauna, ijlis waqad adaita wa anaita, anaita wa adaita, zauna ka makara kuma ka zo kana cutar da mutane, kana dafa kawadinsu kana tattaka su. Sai ya ce ya zauna. Suka ce wannan ya nuna cewa kenan ashe ana iya a zauna ba a yi ta ba, duk da akwai amsoshin da aka ba su ba mahallin ba ne. Gaisuwar masallaci sallah ce mai daraja sosai ga duk wanda ya samu iko. Wa shaf'u da shafa'i wa aqalluhu raka'atani, mafi karancin shafa'i kuma raka'a biyu ne. Shi shafa'i da malam yake nufi a nan shi ne raka'a biyu da mutum zai yi gabanin ya yi wutri, wanda ake ce musu shafa'i da wutri. Wanda Annabi sallama shi yadda ya saba shafa'insa raka'a goma yake shafa'insa, sai ya yi ɗaya wutri. Har sai da ya fara samun rauni ne saboda girma da kuma jinya, ya dawo yana yin raka'a bakwai, ya shafa'i shida, ya yi wutri ɗaya. Amma dai yana cewa man ahabba an yutira bi khamsin falyafal, wa man ahabba an yutira bi thalathin falyafal, wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyafal. Wanda yake son yayi biyar yayi biyar, wanda yake son yayi uku yayi uku, wanda yake son yayi ɗaya ma yayi ɗaya, wannan wutri kenan. Don haka idan mutum yayi biyu yayi sallama, to wannan ana ce mata shafa'i. To asali bayan sallar isha akwai nafila raka'a biyu. Idan mutum yayi wannan nafila raka'a biyu na bayan isha, sai ya tashi ya wuturi raka'a ɗaya, shikenan yayi nafilar salatinsa na bayan isha kuma yayi wuturi. Su dai malikiya abinda suka fi matsawa a kai shine kar mutum yayi raka'a ɗaya dallin dal kafin ta bai yi mafi karanci raka'a biyu ba. Shafa'i shi sa malam yace aqalluhu raka'atan, mafi karancin sa raka'a biyu, saboda kasa da raka'a biyu kuma ai wuturi ne. Mafi karancin shafa'i raka'a biyu, amma kuma mutum zai iya raka'a goma, zai iya raka'a 20 ya tashi raka'a ɗaya kuma wuturi. Amma mafi karancin shafa'in raka'a biyu, sawa'un bayan isha mubasharatan yayi a matsayin ratibi sannan yayi wuturi, ko ko daga baya ne sai da yazo kwanciya, ko cikin dare ne ya tashi yayi biyun yayi ɗayan. Almuhim da shafa'i shi ne raka'a biyu da mutum zai yi kafin wuturi. Wal wutru raka'atun ba'dahu, wuturi kuma raka'a ce guda ɗaya, ba'dahu a bayan shafa'in. Me yasa malam ya ce ba'dahu bayan shafa'in? Saboda ba a wuturi kafin shafa'i. Mutum ya wuturi kuma sannan ya tashi ce zai yi shafa'i, ayon son samu ne ma in mutum ya wuturi ya rufe sallah. Saboda wuturi ana son ya zama shine ƙarshen sallar mutum a dare. Shine hikimar da ya sa ma malamai suka ce kowace sallar farilla ana iya maimaita ta idan dalilin maimaita ta ya taso, ba haka kawai mutum ya maimaita sallah ba. A'a, abun nufi mutumin da ya sallar asuba a gida ya fito sai ya ga a wani masallaci ba a yi sallah ba, sai ya shige asuba tare da su, ko to ya halatta ya maimaita din sai ya mayar da ɗaya nafila. Mutumin da ya azahar a gida sai ya tadda a masallaci ana azahar, sai ya sanfalalar jam'i ya halatta. Mutumin da ya la'asar a gida sai ya tadda ana la'asar a masallaci, sai ya shiga shi ma ya jam'i, ya sanfalalar jam'i, ya mayar da ɗaya nafila, ko ta gidan ta koma nafila ya halatta. Amma sallar magriba suka ce ba a maimaita ta. In mutum ya riga ya yi ta, to ba zai je samu ana yi a masallaci ya shiga ya yi ba, saboda ita ce wuturin sallolin rana, ta zo ta wato da mai kwarɗaya a ƙarshenta. To idan mutum ya maimaita ta sun zama shida kenan. Don haka ya ɓata wannan tsarin da shari'a ta zo da shi cewa ya ƙare sallolin rana da sallah mai wuturi. To haka sallar dare ana son a ƙare ta da wuturi ne. Amma idan dalili ya sa mutum bayan ya yi wuturin kuma ya buƙaci yin sallah, ko ya farka baccinsa ya ƙare masa, ko ya farka ya yana da buƙatar ya yi sallah ya yi addu'a, wata damuwa ta taso, to babu laifi sai ya yi sallar, amma ba zai maimaita wuturi ba, saboda an samu riwayoyi da suka halatta hakan ɗin. amai ayi sallah bayan an yi wutrin amma ba a maimaita wutrin saboda Annabi sallama yace la witrani fi laylatin ba a wutri biyu a dare daya almuhim shi wutri raka'a ce guda daya ba'dahu bayan shi shafa'in to anan malikiya sai suka tafi akan cewa lalle lalle mutumin da zai wutri ya tabbatar da ya gabatar da shafa'i kafin sa malikiya ba su rangwame ba akan mutum yayi alwala yayi kabbara ya raka'a ɗaya dan sai sallama ba su rangwame ba sai yayi shafa'i kafin sa to amma Imam Shafi'i Allah ya masa rahama yace ni kam yayi ɗayan ma ya fi bai yi ba dan wani in kace sai yayi uku sai ya fasa yace to yayi ɗayan ma ya fi bai yi ba kuma wannan magana ta Imam Shafi'i ta zo daidai da faɗin Annabi sallama man ahabba an yutira bi wahidatin falyafal wanda yake son ya wuce da raka'a ɗaya ma yayi zahirin sa ya nuna nan ba a sa mutum har sai ba a nemi mutum har sai yayi wasu raka'o'i na shafa'i kafin ya wuturi ba wanda ya ga damar sa kenan ya raka'a ɗaya ya sallama sai ya raka'a ɗaya ya sallama to an fahimta don haka wuturi raka'a ce mafi karancin sa shi ma guda ɗaya amma in mutum ya so ya jera uku sai ya jera uku in ya so ya jera biyar sai ya jera biyar wato ba zai yi sallama ba idan mutum ya yi raka'a biyu ya yi sallama ya tashi ya yi raka'a ɗaya to yanzu shafa'in sa raka'a biyu ne wuturin sa raka'a ɗaya amma idan mutum ya yi kabbara ya yi raka'a ɗaya ya miƙe ya yi raka'a biyu ya miƙe ya yi raka'a uku ya zauna to yanzu duka ukun ne wuturi idan mutum ya yi raka'a biyu ya yi sallama ya yi raka'a biyu ya yi sallama ya yi raka'a ɗaya shafa'in sa ya zama hudu wuturin sa ya zama ɗaya idan mutum ya jera biyar din bai zauna ba tun da ya fara bai zauna ba sai a ta biyar din sun dukkan su biyar din wuturi ne bai zauna ba sai a ta bakwai yayi bakwai a jere bai zauna ba sai a ta bakwai dukkan su sun zama wuturi bai zauna ba sai a ta tara dukkan su sun zama wuturi Annabi sallama ya jera raka'a biyar ya jera bakwai don haka duka mutum zai iya shine ma ma'anar man ahabba an yutira bi khamsin falyafal wanda yake sai wuturi da biyar sai yayi ma'ana ya jera biyar a matsayin wuturi wa huwa sunnatun mu'akkadatun malam yace shi wuturi sunna ce mai karfi saboda Annabi sallama ya dore akan wuturi baya barin wuturi ko yana halin tafiya ba zan kai magana a wajen rawatib cewa idan yana halin tafiya baya rawatib amma baya barin wuturi yana wuturi daga nan suka gane yadda ya bada karfi a sha'anin wuturi sannan kuma cikin wani hadisi da ake tattabar ingancin sa ya gane cewa al-wutru haqqun wa man lam yutir fa laysa minna wuturi haqqi ne duk da bai wuturi ba ya tare da mu malaman da suke ganin ingancin sa suna tsanantawa da wannan hadisin akan wuturi wanda kuma suke ganin raunin sa to suna jefar da shi suna jefar da hujja da shi wanda suka tsakaita hukuncin sa suna da suka ce hadisin hasanun ne li ghairihi ya za a iya yasluhu tasluhu bil hujja ana iya yin hujja da shi amma dai sai dai kawai ya nuna karfin wuturi amma ba zai dauki zahirin sa na wajibin yin wuturi ba والقراءه في الشفع والوتر جهرا دين قراتو الشفعي ده وتر ابينه wannan mustahabi ne ويقرأ في الشفع في الركعه الاولى بام القران زي karanta a shafa'i din a raka'a farko zai karanta fatiha wasabbih isma rabbika al'ala da kuma suratu sabbih isma rabbika al'ala wa tasawwatu al'ala wa fi thaniyati a raka'a ta biyu kuma bi am alquran wa qul ya ayyuhal kafirun zai karanta fatiha da qulya wa fi witri a wuturi din kuma raka'a kwaya ɗayan kenan bi ummil qur'ani wa qul huwallahu ahad wal mu'awwadatayn zai karanta fatiha da qul huwa da kuma mu'awwadatayn falaki da nasi maganin yan tsurku wannan riwaya ta zo akai cikin hadisin nana Aisha cikin sunan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin raka'a farko ta shafa'i da sabbih raka'a ta biyu da kulya sannan sai wuturi kuma yana yin ta da qul huwallahu da falaki da nasi wanda shi ma wasu malaman sun ce hadisi ne wanda yake mai rauni kamar Imam Ahmad Ibn Hanbal shi yana ganin hadisi ne wanda yake mai rauni wasu malaman kuma suna gani hadisi ne ingantacce kamar Malam Albani a baya-bayan nan, su malaman baya-bayan nan yana ganin hadisi ne wanda yake ingantacce wanda ya zo da kulhuwa da farq janasi a cikin musuri. Amma hadisin Ka'ab, Ubay ibn Ka'ab da kuma hadisin Abu Huraira wanda suka zo su kuma akan Annabi sallama yana karanta sabbih a raka'ar farko, yana karanta kuma kulli a raka'a ta biyu, su sun zo ne, ya zo ne da kulhuwallahu kadai a raka'a ta witri din, wanda kuma shi din yafi wannan hadisin karfi, wa'incan hadisan sun fi waɗannan, sun fi wannan hadisin mai falaki da nasin karfi, to sai dai shi ma din da yawa daga cikin malamai an san wanda suka inganta shi. Da haka dan mutum ya ƙara falaki da nasi a bayan kulhuwa a raka'ar witri, wannan ba abin aibatawa ba ne. Warakata alfajiri da kuma raka'o'i guda biyun nan na alfajir, wato kafin sallar asubahi bayan alfajir ya keto, minar raga'ib, malam ya ce suna daga ababen kwadaitarwa, saboda Annabi sallama ya ce raka'ata alfajiri khairun minad dunya wa ma fiha, raka'o'i biyun nan da mutum zai yi na alfajir kafin sallar asubahi bayan alfajir ya keto, tafi sun fi duniya da abin da ke cikin ta alkhairi. Mutum ya samu raka'a biyun nan ya fi ya samu duniya da kuma matsanta. Amma kaga yaya, kaga a harji tsage tashi kawai lokacin da ake yi kama fafafafafa sai masallaci, kuma an samu an tashin mace ne ka gani. Amma mutum ya samu raka'a biyun nan kafin a shiga sallar asuba, ya fi ya samu duniya da abin da yake cikinta. To ka fito, yaya za ka ci gaba da sallar asuba kuma raka'a biyu kafin ta kawai na nafila? Ya shi ne, ma mutane suna sakaci, yanzu mai waina ta tashi tun ƙarfe hudu tana harkokin wainarta, amma insha Allahu ta'ala har ai sallah a masallaci ba ta yi sallar ba, sannan in ta zo kuma ta bubbuga ta raka'a biyu ta sallar asuba din tana gaggawa kar wainar ta kone. Kaga an ce ga abin da yafi duniya da abin da yake cikinta, kuma ta biyo waina, me waina kuma? Wakila wasu suka ce minas sunan, suka ce a'a tana dai daga sunnoni, ƙarfinta bai kai har a ce mata ragiba ba, tana daga sunnoni. To abin da yasa aka ce mata ragiba, saboda yadda Annabi ya faɗi wannan magana, sannan kuma ita ma baya barinta ko yana halin tafiya, ba kamar yadda yake wa rawatib ba, ko yana halin tafiya baya barinta. Wa yaqra'u fihima bi ummil qur'ani faqat, malam yace zai karanta fatiha ne kadai a cikin su, haka yake a malikiya, saboda su sun yi la'akari da hadisin nana Aisha radiyallahu anha, ko tace Annabi sallallahu alaihi wasallama yana hanzartawa a sallarsa rakoyinsa guda biyu na alfijir kai ka ce ma bai karanta fatiha ba, saboda yadda yake hanzartawa kai ka ce ma bai karanta fatiha ba. To nan malikiya suka ce a aiko ba a sallah ba fatiha, dan haka tsabar saurin har a ce bai karanta fatiha ba, to ku ai ba zai yi sallah ba fatiha ba, to kenan fatihar ka dai yake karantawa. Da haka daga nan sai aka yanke hukunci fatiha kadai ake mata. To amma ya tabbata cikin hadisai kata kata Annabi sallallahu alaihi wasallama yana karatu a bayan fatiha a cikin rakatun fajr, yana karanta qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina na Baqara, wannan ayar har zuwa karshen ta, rakaa ta biyu ya tashi ya karanta qul ya ahli kitabi ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah cikin Ali Imran har zuwa karshen ta. Sannan kuma a rawaito yana karanta kulliya a raka'a farko, ya karanta kul huwallahu a raka'a ta biyu. Dan haka tunda an rawaito wannan daga gare shi, kaga dan can a tsaya iya fatiha kadai bai taso ba, akwai hadisai akan cewa ana iya ƙara ainihin wato wani abu mai sauki ba mai tsawo ba, amma dai salloli ne masu sauki ba tsawaita su ake ba, masu sauki ne ba tsawaita su ake ba, yana karanta wani abu bayan fatiha amma dai takaitacce ba mai tsawo ba. Wallahu a'lam, Allah shine mafi sani. Abinda muka yi daidai Allah ya bamu ladansa, kuskure kuma Allah ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asadin nabiyyina wa ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahum ila yawmiddin. Wannan yana cewa shin malan sallar qasar tana da adadin kwanaki? To ina ganin wannan mun dade da wuce irin waɗannan tambayoyi, kuma tunda karatu muke yi karshe zamu zo wata gaba da zamu fadada magana fiye da yadda muka fada da. Abinda muke akai na fahimta shine sallar ƙasar ba ta da adadin kwanaki, kuma ba ta da adadin tazara, wannan shine abin da muke akai na fahimta saboda babu wani dalili ko aya ko hadisi da ya yanke kwanakin kasaru ko ya yanke tazara ta kasaru ijtihadi ne na malamai suka iya bakin kokarin su Allah ya ba su lada ba mu ne muka gane cewa hakan ba daidai bane ƴan uwan su ne malamai a zamanin su ko kafin zamanin su abinda aka sani shine shari'a ta yi rangwame wanda yake matafiyi yayi kasaru duk wanda shi matafiyi ne zai yi kasaru ko kwana nawa zai yi duk wanda matafiyi ne zai yi kasaru ko kilomita nawa ne ba garin su bane tafiya yayi zai yi kasaru iyakancin masa kilometers ko iyakancin masa kwanaki babu dalili akai wanda yake abin dogaro Allahu alam wannan yace dangane da sallar witri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci Abu Hurairah da yayi witri kafin ya kwanta to idan ina son na tashi da daddare nayi qiyamul layl ya zanyi to ai ba kai aka umarta ba Abu Hurairah ne shi ba umarta aka ba umarta sa aka wasiya aka mar wasiya akwai wani ta kanin umarni da kuma wasiya wasiya aka mar wasiya wata wani sako ne na binan na shawara wanda za mutum da ya aiwatar da shi a bayan mai gaya masa bayana wani abinan ne ta haka nan kaga Abu Hurairah ne aka ce yayi ba kai ba balle ka ce yaya za ka yi in kana so ka tashi inda cewa aka ce ku wuce ji kafin ku bacci sai ka ce to an hada da kai Abu Hurairah ne ce an gaya masa yayi haka sai kuma yanzu ya rage naka in kana so kai sallar ka cikin dare shi kenan sai ka kwanciyar ka sanda duk ka tashi sai ka sallolin ka kai wuturin ka ba wani abu a ciki ai ba ce aka ce lallai ai wuturi kafin ai bacci ba Allahu a'lam to wannan takarda ta maka raga shi da ran tsawon ta gaskiya da an kawo ta da wuri dai dan karanta amma yanzu kan mutu zo da wuri ba to kaga kun zo kun taru ku duka a nan wurin kuma yanzu in na biye ku ku uku ne sai ku ci mana lokaci sannan daga baya ma a samu waɗansu kuma irin karattukan nan namu sai ku ga yanzu tambayoyi sun zo sun yi yawa kuma mun ja lokaci don haka bari mu ji taka ina zuwa malam na ganka wa alaikum salam Emuna aiwa a kira sallar juma'a ba yace game da sallar juma'a nafila kafin sallar juma'a yana ganin wanda suka je su a kiran farko suna ta yin nafila to ai ba a kiran juma'a ba kiran juma'a shine liman ya zo kiran farko ba kiran juma'a bane ai liman ya zo shine kiran juma'a kiran da aka yi kafin zuwan liman wannan kira ne wanda duk gashi nan ko sabani akan sama gaba ɗaya ma kuma annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yayi wanda yayi gaggawa yayi hanzari har ya sa aka yi wanka a gida shi ma yayi wanka sannan kuma ya tafi masallaci yayi alwalaya tafi masallaci yaje ya sallaci abinda Allah ya nufa zai sallata kaga wannan yana cewa kenan me tun yaje masallaci sallar juma'a zai ta yin sallah har a zo kiran sallah to da yake zaune a masallaci ne ba za a kira sallah liman ya zo tashi zai nafila ba na'am kusura yace kowace kamar hadisin da yake cewa kowace kiran sallah tana da nafila ne ko ne kace ba eh sai kace me wannan wani abu ne daban cewa hadisin da yake baina kulli alayhi salat tsakanin duk kiran sallah biyu akwai sallah haka ne mana tsakanin kiran sallah asuba da shiga sallah asuba ba raka ta fajr tsakanin kiran sallah azhar da shiga sallah azhar akwai nafila tsakanin kiran la'asar da shiga la'asar akwai nafila mun fade ta yanzu tsakanin magariba da shiga magariba in mutum ya ga dama akwai nafila tsakanin kiran sallar isha da shiga isha in mutum ya ga dama zai yi nafila amma dai ba ta zo cikin rawatib ba amma wannan yana maka cewa daga yin kiran sallah zuwa shiga sallah mutum yana so zai yi sallah muka sune kuma mai muhimmanci ina zuwa na'am haka yake a malikiya wanda yayi a malikiyar ma kuma a wani kaulin wanda yayi witri kuma ya tashi yana so yi wata sallah sai yayi raka'a daya yayi maja da wata raka'a daya da yayi witri sai ya zama yayi su biyu sannan kuma sai ya yi sallar nafila da zai sallata sai ya sake yin witri daga karshe gaskiya wannan fahimtar ce ta kuskure ba daidai bace saboda idan mutum yayi sallah yayi wutri yayi sallama wannan wutrin yayi shi ne da niyyar wutri kuma wannan sallar da akwai irinta sannan ya sallame daga wannan sallar akan ba mantuwa ba rafkanwa yayi ba ba mantuwa yayi ba ba kuskure yayi ba sannan daga baya kuma ya farka ya tashi kuma ya kabbarar raka'a guda ɗaya da sananta da niyyarsa to hakika ya shiga wani wutrin ne ba yana hada wutar bane dan haka yana yin wannan raka'a guda ɗaya yayi wutri biyu nan sallama ce ba wutri biyu a dare ɗaya ita sallar da ake mata raka'a ɗaya a bayan an sallame a cikace ta ita ce sallar da aka yi mata rafkanwa yanzu mutum sallar isha zai yi sai raka'a ta uku sai ya zauna sai ya yi sallama da ya yi sallama har ya tashi ya fita sai ya tuna ko aka tuna masa to in ya dawo kabara zai yi ɗaya ya cikata ta saboda waccar sallamar da ya ta rafkanwa ce amma yanzu wannan wanda ya yi wutri ba rafkanwa ba ne sallah ya cikakkiya kuma akwai ta dan haka in ya ce zai sake wata to ya yi wutri biyu kenan wanda Annabi sallama ya hana Allahu a'lam. Na'am. Yace game da gaisuwar masallaci idan mutum ba shi da alwala kenan dole sai alwala ya shiga masallaci in dai gaisuwar masallaci dole ne amsa shi ne a wurin waɗanda suka ɗauke shi wajibi dole sai alwala mana shi din me yasa zai shiga masallaci ba alwala har ya zauna to me zai ko ba ka ba masallaci dai sallah ake ko karatun alqur'ani ko zikiri yanzu ina mutum zai samu nutsuwa ya shiga masallaci ya je ya zauna ba alwala abinsa mai je yake ne ya ji ni kawai ya isa matashin kai ya fito farki ko ya je ya sa cajin waya sai jingine ya caji na'am ina zuwa na'am in ya shiga lokacin da aka hana nafila ne fa sai ce ba zan shiga wannan matsalar ba na yi magana akan ta kwanaki anan ma yawwa matsala ce ta sabani kuma sabanin mai fadi ina jin mun yi ta usul ne al-usul min ilmi usul mun yi ta usul dangane da abunan a wannan mawdu'i ne akwai matsalar da muka yi wannan sosai mun tattauna akai tun ya shiga masa ta'arud ne ina jin a babin ta'arud ne mun yi wannan saboda a gashi an hana gashi an saka ko ba haka ba an ce ayin an shiga sannan kuma wani hadisi kuma ya hana ayi mun yi magana akai a ta'arud ana wan maza alaikum salam yake cewa dangane da karatunmu da muka yi ahlar yi tun cewa magana akan hay'at wato siffofi na ada'in sallah ga wanda ba zai iya sallah a tsaye ba amma zai iya a tsayen da jingino to sai dai a tsaye da jingino amma wadda kuma zai iya yi a tsaye ba jingino to ba zai yi jingino ba in yi jingino kuma sallarsa ta bashi tambayar anan shine mutane saboda kwaɗayin safun gaba akan cika safun gaba ya makara ta yadda mutane za su matse har ma daidaito ya gagara samuwa wani wanda yake ƙarshen gini ma saboda an matse shi sai zama kamar a jikin ginin ma yake yaya matsayin sallarsa take to anan abu na farko za mu ce wannan ba za a kira shi jingino ba za a kira shi matsi ne kawai za a kira shi matsi ne makara ce ba jingino ba ne sannan abu na biyu kuma malam ma ya faɗa ya ce jinginan da sallah take ɓaci da shi shi ne jinginan da mai shi yake faɗuwa da shi jinginan da mai shi yake faɗuwa da shi yanzu wadda aka matse shi a jikin gini shin da za a ture ginin zai faɗi zai yi wahala da za a ture ginin za ka samu ba zai faɗi ba zai ji ya samu balance kawai ya tsaya zai ji ya samu isasshen wuri yanzu to jinginan da yake ɓata sallah shi ne jinginan da inda zai faɗi shi ma wadda ke jikinsa zai bi shi amma idan wadda ke jikinsa ba zai bi shi ba zai yi kitar-kitar sai ya abu nan to makaruhi ne amma ba zai ɓata sallah ba Allahu a'lam malam musa ka na ƙarshe na ko kana da sauran wani abu ne a to ka tsaya shi ma mun taba yin magana akai wanda bai samu nafila kafin asuba ba, wadansu an yi sallar asuba suna tashi su yi nafila, mun yi magana akai muka ce akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ya yi da sallar asubahi bayan ya gama azkar din sa ya taso sai ya tadda jikin wata gofa wani mutumi da ake ce masa Qais ibn Amr yana yin sallah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a kansa har sai da Qais ya gama sallah, da ya gama sallah ya dar annabi alaihi salatu wasallam ya ce sallan mai kai, sai ya ce raka'o na ne guda biyu na alfijir na makar ban samu na yi su ba na yi su yanzu, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya wuce bai ce masa komai ba. Wannan da yawa daga cikin malamai suka tafi akan cewa kenan wanda ya makara wa sallolin alfijir bai yi su ba, in ya sallar asuba yana iya miƙewa ya rama su a matsayin ramuko. To amma duk wanda muka zo magana akan wannan shine malamai ba su ba da kofar a mayar da sallolin nan bayan sallar asuba ba, balle mutum ya ta bacci ya ki tashi sai ya ji ana iqama ya tashi ya ce akwai lokacin ramawa, dan haka sai ya tashi kuma ya yi su bayan sallar asuba. Wancan hadisin na hana yin sallah bayan asuba yana nan, wancan hadisin da ya kwadaitar da yin rakatul fajr kafin sallar asuba yana nan, bai kamata wannan hadisin da wani ne ya yi fa annabi ya har ma ya masa magana, da fa ana yi da ba zai masa magana ba har ya tsaya akan sai idan ya masa magana, ku dinga duba wannan fa, ku fahimci cewa annabi ba ya so a yi ya tsaya akan sa sai da ya bashi hujja sannan ya wuce, to bai kamata mutane su dauke shi sana'a ba kuma. Yawwa, na'am. Eh, shi kenan uzuri ne gayyatar mutane ɗaurin aure a masallaci ko kuma mitin a masallaci, wannan ba a hana ba, ba a hana musulmai su je su uzurin su a masallaci bai dan uzurin su ya kama, wannan ba abinda nake cewa shine, wannan ba shine galibi ba, ai galibi abinda yake kai mutane ne masallaci sallah ne da karatun alqur'ani da ambaton Allah, wayan abubuwan da aka samu sune kadan faruwar su haka. Yawwa, amma ba wannan ba ciki madadin wannan makaranta da kuma shugabannin kwamitin wannan makaranta tamu, muna mika ta'ziyar mu ga dan uwa Malam Nura Wali wanda mahaifiyar shi Allah ya mata rasuwa jiya ne ko yau jiya a Kano, haka muna taya su jimami da kuma juyayi, muna ƙara ba su hakuri kuma na abin da ya same su, su yi hakuri Allah ya ba su lada, ita kuma Ubangiji ta'ala ya gafarta mata, masa rahama, Allah ya gafarta wa iyayenmu, Allah ta'ala ya gafarta mana gaba ɗaya. وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين.